أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ساتين ديوتي من فار بياني كان kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, muka kuma tabbatar da cewa shi tilo ne makadaici a zatinsa da kuma a samuwarsa. A zatinsa tilo ne mai zati wacce take sidif, ba ta da yanke-yanke, ba ta da hauhawa da gaɓoɓi. Haka ma a samuwarsa babu wani guda ɗaya wanda yake makamancinsa. A yau ranar Litinin kenan, wato 14 ga watan June 2010 miladiya, za mu ci gaba da bayani kan tauhid da wani bayanai a matsayin rufewa. Abin da muke so mu nuni da shi shi ne yaya aka yi wasu mutane suke kudurce samuwar Ubangiji har guda uku. Idan mun duba za mu ga akwai akidu kamar Kiristanci da suke imani da cewa Ubangiji uku ne a lokaci guda kuma ɗaya ne. Kiristoci suna ganin kansu masu kadaita Ubangiji, suna ganin kansu ba mushrikai ba ne, suna ganin Ubangiji ɗaya ne amma a cikin uku, kuma uku ne a cikin ɗaya. Idan ka kafa hujja da cewa wannan aƙida ta saɓa wa hankali, sai su ce babu dogaro da hankali cikin al'amuran aƙida, domin akwai wani taki na cewa mai Urshalim za ta yi da hankali, ko kuma sa hankali ka ɓata addininka. Da wannan taki da wasu masana daga cikinsu suke da shi, kuma ya zama aƙida ce ta cewa uku zai iya zama ɗaya, ɗaya ta zama uku. A gaskiya babu hujja a kanta, ta saɓa wa hankali, kuma ta saɓa wa shi kan shi littafin Bible da Qur'ani mai girma da Taura. Suna cewa aƙida ce kawai tana buƙatar ka sallama, shi kenan, kawai haka take, ba yanda za ka yi. Sai dai tarihi ya zo mana cewa wannan aƙida bata zo daga wajen Annabi Isa ba, an ƙirƙire ta ne bayan wucewar Annabi Isa alaihi salam, aka sanya ta cikin aƙidar Kiristanci. Domin hatta da ita Injila, kamar yadda muka yi nuni a baya, za mu ga an rubuta ta ne bayan wucewar Annabi Isa alaihi salam, yayin da Injila take nuna yadda aka rataye shi, aka tsire shi, da yadda aka binne shi, da yadda yake zuwa sama. Wani nana kenan ashe an rubuta ta ne bayan wucewarsa, har take haka yi to yadda aka kashe shi. Kuma aƙidar Taslis, wato Trinity, da muka kawo mai cewa uku cikin ɗaya, ɗaya cikin uku, wato uku ta zama daya dai ta zama uku wannan akida tana kunshe da karo da juna a hankali domin dai imma dai ya kasance a wayannan ruhi mai sarki da Isa da Ubangiji madaukakin sarki kowanne yana da samuwa tasa ta kansa sai su kasance uku ne ba ɗaya ba kenan sai zamanta wannan abuwa guda uku kowanne yana janibin kansa ko kuma su kasance a guda ɗaya ne amma yana da fuskoki uku kamar mutum ne wanda yake yana da hannu da kafa yana da kai da jiki da kafafu to nan kuma sai zamanto kenan ya zama murakkab ya zama mai hawa cikin zatinsa sai ya tashi ba ahad samad ba kanan za mu ga kenan ashe idan muka yi imani da kowanne daga ciki na ɗaya ya rushe kasancewar Allah wahid na biyu ya kasance ya rusa kasancewarsa ahad Allah ahad ne kamar yadda muka tabbatar basit ne ba shi da hawa ba shi da yanke-yanke ba shi da sashi-sashi samad ne ba shi da jawuf wanda yake shi ne fassarar ahad na'am akwai wata fassara ta samad mai ma'anar cewa dukkan habayi suna fuskanta zuwa gare shi wannan wata ma'ana ce daban ita ma domin sama tana da wannan ma'ana guda biyu tana da ma'anar da tafi kusa da ita ce abinda Allah yake nufi a ahad wato wanda ya yi sumudi wanda yake ba shi da jawo wanda yake basit ne tana da kuma ma'anar da mutanen mu musamman mu a yankunan da aka fi fassara shi da shi shine duk komai yana fuskantarsa yayin da yake bukata wannan ma wata ma'ana ce daban da yake da ita to muhimmi dai mu muna nan a nan muna so mu tabbatar da cewa idan kiristanci ya tabbatar da cewa uku ne kowanne samuwar shi daban ya rushe samuwar ɗaya domin ga ruhi mai tsarki ga Isa ga Ubangiji daban-daban wannan kuma shi ne yake tabbatar da cewa ashe kenan ba ɗaya ba ne sai ya tashi sai ya koma shirka da kafirci don haka sai kiristanci ya yarda da shirka da kafirci sai ya yarda a ambace shi da shirka da kafirci amma in ko bai yarda a kira shi da shirka da kafirci ba dole ya kore wannan uku ko kuma kiristanci ya ce mana cewa wayannan ukun samuwa ɗaya ce amma tana da yanke-yanke sashi-sashi har guda uku a nan shi ma sai ya rushe kasancewar Ubangiji basit sai ya tashi murakkab wannan ma kuma ya rushe tauhidi sai zama yana da yanke-yanke da yana buƙatar wannan yanke-yanke yana da sashi-sashi da yake buƙatar su da zarar ko ya kasance mabuƙaci ya kasance tauye da zarar ya kasance tauye ya zama ba kamal ba ba cikakke ba da zarar ya zama ba cikakke ba sai buƙaci wanda zai cika shi sai zama ba shine Allah mai cika shi ne Ubangijinsa shi yasa tarihi ya zo yana nuna mana cewa ita wannan aƙida asali ta kasance a cikin addinan Hindu da addinan Hindu da tsohon addinin Misra da Rome wasu na ce su ma Roma sun ɗauka daga Hindu ne daga baya da kiristanci ya rado a Rome sai ya fuskanci wannan matsala sai aka yarda da shi bayan an yi mishi kuskure mata dole ya karbi Ubangiji uku domin ya samu gindin zama kuma a majalisa da take da wajen mutum sama da 500 ko 300 da wani abu idan ba manta ba ta rinjayar da ra'ayin aksariya wanda suke mai ashura niqiyya da muke cewa wanda su wayannan su suka rinjaya da cewa uku ne ba ɗaya ba ne kuma aka nemi kashe duk wani wanda ya yarda da cewa ɗaya ne wanda ta haka ne ya zamanto da ƙarfin sai aka canja wannan aƙida domin ta yi daidai da Romanci sai zamanto sarakuna daga baya sun yarda da ita saboda mai ta yi daidai da aƙidar Romanci kuma tarihi ya nuna mana cewa yawanci addinai ana lalata su a gurɓata su bayan wucewar annabawa da suka zo da su daga wajen Ubangiji kuma wannan ne ya samu addinin kiristanci zamu ga bayan wafatin man bayan tafiyar annabi Musa zuwa su karbo wani sako a dutsen Sinai da mujarradin daga tafiyar sa sai ga mutanen su sun kuma wata dan maraki abin mamaki bai ma fa mutu ba kenan tafiya kawai ya karbo sako sai gashi an kuma bauta a dan maraki cikin kwana 40 da baya nan an bauta a dan maraki an kaucewa Harun alaihi salam wasiyin sa wanda yake bari akan al'umma bayan tafiyar sa to haka nan ma Qur'ani ya nuna mana cewa shi ma aqidar taslis wato trinity ta shiga kiristanci ne bayan tafiyar annabi Isa da shekaru masu yawa wakalatin nasara kamar yadda Allah yake faɗi cikin surat at-tauba wakalatin nasara al-masih ibn Allah dalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah anna yufakun kiristoci suka ce Isa dan Allah ne wannan zance ne da suke faɗi da bakunan su suna kama da wa'annan da suka kafirta kafin zuwan su da cin an yi wa'annan da suka kafirta kama Hinduism ɗan Hindu addini ne wanda Allah ya aiko Buddha ɗan hak Buddha haka ma Hindu addini da Allah ya aiko ɗaya daga cikin annabawansa bisa sabanin tarihinsa bayan wucewarsa sai zamanto sun gurɓata addini sai rike Ubangiji uku shi yasa Allah ya ce yudahiuna qawlal ladhina kafaru min qabl wato sun yi daidai da nau'in zancen waɗanda suka kafirta kafin su kamar yadda na farko suka ɗauki Ubangiji uku haka ma suka rike Ubangiji uku sai dai na farko me suka ɗauka addinin Hindu ya zo da addinin Brahma wato da aka sani da Brahima da Hindu bayan sun gurɓata addinin sun gurɓata shi sun kasu gida daban-daban zuwa masababi daban-daban amma dukkaninsu sun cika akan gurɓata addini ɗin sannan sai suka rabu kamar yadda kiristanci bayan gurɓata shi da wannan nazariyoyi sai kuma ya rabu menene suke cewa su suna da Brahima da Vishnu da Sifa Brahima shine Ubangiji mai halitta Vishnu shine dan Ubangiji mai kara halitta Sifa shine mai rusa halitta wanda in yayi sai rusa shi kuma Vishnu yana kare ta Gustav Loban yana cewa kiristanci ya isa ga ci gaba a karni sa na farko guda biyar a rayuwar dosa bayan haka sai zamanto ya ringa daukar ma'anoni na falsafa da addinin Greeka da ake cewa Yunan da kuma gabas wato Hindiya kenan da makamancin wannan sai zamanto an cakuɗa shi da akidu na Misrawa da Iraniyawa da Hindiyawa da kuma wasu yankuna waɗanda suka yaɗu a wasu yankuna na Turai a karni na farko na haihuwar annabi Isa don haka ne kiristanci sai ya rike wannan tunani na Trinity wanda yake daga Uba da Ɗa da Ruhi mai tsarki ya musanya shi da tsohon Trinity wanda yake ya ɗoro daga Norobitar da Biznon da Narva to wannan dai nuni ne zuwa ga wasu abubuwa wasu bayanai dangane da abin da ya shafi tauhidi a zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda mun cike wannan bayani game da tauhidi a zatin Ubangiji a yanzu muna so ne mu ci gaba da bayani a tauhidi a cikin sifofin Ubangiji domin ya mu ga cewa mun yi kokarin kammala wannan bayanai da wuri kamar yadda muka fara. To dai da abu na biyu dangane da tauhidi bayan tauhidin zati shine tauhidin asifa. Kadaita Ubangiji a siffofi. Menene tauhidi a siffa? Me ya kadaita Ubangiji a siffofi? Kadanta Ubangiji a siffofi, malaman ilimin sanin Allah sun karkasu dangane da fahimtar siffofin Ubangiji na zati zuwa ga manyan zattutuka biyu, yayin da wasu suke cewa Ubangiji siffarsa ita ce ainihin zatinsa, wasu kuma suke cewa siffarsa ƙari ce akan zatinsa. Bari mu ba mu misali kafin mu fara magana tukun. Idan muka ɗauki Ali, mukaddara wani yaro ne sunansa Ali, sai muka ce yana da siffofi. Siffofin yaron nan su ne me? Yaro ne mai ƙwazo, mai hankali, mai ilimi, mai tunani. Wannan ƙwazo da ilimi da tunani da hankali siffofi ne na yaro mai suna Ali. Wannan siffofi na wannan yaro mai suna Ali, shin waɗannan siffofi su ne ainihin Ali, koko siffofin nan ƙari ne akan Ali? Da ma'anar cewa idan muka ce waɗannan siffofi mai ƙwazo, mai hankali, mai tunani, mai ilimi, a waɗannan siffofi na Ali, su dukansu a ma'ana ne suke da bambanci, a ma'ana ne suke da bambanci. Wato mai ilimi ma'anarta daban da mai ƙwazo, mai ƙwazo ma'anarta daban da mai fahimta, mai fahimta ma'anarta daban da mai hankali. Amma dukkaninsu a fili ba abinda muke gani sai Ali shi kadai. Da za a ce nuna mana mai ƙwazo sai ka nuna shi Ali, mai fahimta sai ka nuna Ali, mai hankali sai ka nuna Ali, mai ilimi sai ka nuna Ali, duk shi ne. Ba wani bambanci. Amma idan muka ce wa'innan siffofi a ainihin zati nasa, a ainihin samuwar Ali ƙari ne kan samuwarsa, to a fili za mu ga abu biyar kenan. Sai mu ga ga Ali can, ga wani abu can gefe sunansa mai hankali, ga wani abu can sunansa mai ilimi, ga wani abu can sunansa mai ƙwazo, ga wani abu can sunansa mai hankali. Abu nawa kenan za mu samu abu biyar? Za mu samu abu biyar kenan. Da wannan misali za mu iya gane in an ce siffofin Ubangiji su ne ainihin zatinsa, ko kuma a ce siffofin Ubangiji daɗi ne akan zatinsa, da wannan za mu gane bambanci. Idan muka ce ainihin zatinsa ya yi kama da na farko, siffofi ne da ma'ana daban-daban amma zati guda ne. Idan muka ce daɗi ne akan zati, zai zama siffofi ne waɗanda suke suna da daɗi akan zati, don haka za mu ga suna da samuwa mai zaman kanta. Shi'a da Mu'tazila sun tafi akan magana ta farko cewa siffofin Ubangiji ainihin zatinsa ne, cewa a ma'ana ne suke da bambanci amma a fili a samuwa babu komai sai Ubangiji. Ash'ariya suka ce a'a, waɗannan siffofi na Ubangiji, musamman ma siffofin da suke su ne ummahatus sifat, uwayen siffofi guda bakwai: al-qudra, al-ilm, al-irada, al-ilm, al-hayat, as-sam'u, al-basar, al-kalam. Sai ash'ariya suka ce su waɗannan ummahatul asma, sunaye da suke uwaye na sunaye, wanda dukkan sunaye suna koma zuwa gare su da siffofi, don su waɗannan siffofi su daban suke daɗi ne akan zati. Kuma to wannan sai haifan musu da wani abu, tunda sun ce su daban, waɗannan siffofi zatin Ubangiji daban, wannan sai sanya dole suke cewa Ubangiji yana da ƙudura, yana da ƙadir ne, shi ƙadir ne, mai iko ne amma da waccan ƙudura, alim ne, masani amma da waccan ilimi, hayyin ne mai rayuwa ne amma da waccan hayat to anan ne ash'ariya suka sha kai warwas suka samu mummunan zamiya mafi muni a cikin zamiya cikin akida domin wannan zai lizanta cewa a samu kadimai guda takwas kenan ga wancan sifofi ga kuma ubangiji wani abin mamaki shine ban san yanda kwakwale suka zamanto suka gafala daga wannan nukta ba cewa ash'ariya da suka tafi akan cewa wayannan sifofi suna da samuwa daban sabanin samuwar ubangiji kuma su ma kadimai ne kuma wani abin mamaki su ne suka yi kayyumiyya da zatin ubangiji qa'imatun bi zati kuma sabitatun li zati abin mamaki qadimiyya ce sifa din kuma ita ce ta qawimi ita ce qayyumiyya ma'ana ita ce madogarar zati qayyum wanda yake shine aka dogara da shi shine ya dauki komai idan mutum yana sama cikin jirgin sama abin da yake qayyum ga samu ga tafiyar sa da motsin sa shine jirgin sama a cike yake tunda da ba wannan jirgi da shikenan ba zai tashi sama ba ba za mu ganshi a sama ba idan mutum yana gudu a mota wannan gudun da yake a cikin mota wanda yake qayyum yayi qayyumiyya ya tsayu da wannan aikin da yake yi shine mota yana da kyau mu fahimci ma'anar qayyum idan muka sami a mutum yana rayuwa sakamakon yana da shan shakar iska da rana da yake fitowa da duhu da abinci da yake ci da ruwa da yake sha wayannan abubuwa sun tsayu da rayuwar mutum rayuwar mutum ta tsaye da su su ne suke qayyum to ubangiji shine qayyum na dukkan samuwa ta yadda in babu shi babu samuwa to amma abin mamaki shine wayannan sifofin agun a shari'a kamar ma sun fi ubangiji fawa kai sun mafi shi saboda me na'am za mu iya cewa kusan ya fi su fawa ta wani bangare saboda me qa'imatun bi zati zatin ubangiji ita ta qayyumiyyarsu sun tsayi da sif da zatin ubangiji kuma sabitatun li zati ta tabbata ga ubangiji amma ta wani bangare sai ta fi ubangijin fawa abin mamaki saboda me saboda ubangiji kuma ba zai iya yin kudura ba ba zai zama qadir ba sai da kudura ba zai iya zama sami'i ba mai ji ba sai da samji ba zai iya zama basir ba sai da basar sai da gani wannan kenan su suke bashi gani su suke bashi kudura su suke bashi iko kuma su suna da samuwa ta daban abin mamakin kenan saboda haka wannan sai ya sanya ake cewa da ash'ariya aqidar ku tana nuna cewa ubangiji takwas ne so daga wayancan kadimai guda bakwai ga kuma ubangiji kuma ba su ne shi ba sun dada akan zatin sa kuma suna da samuwa ta musamman so da ku ubangiji shi zamanto yana da rayuwa ya mai rai ne da rayuwa Sheikh al-Mufid yana cewa inna Allah azza wa jal ismu hayyul li nafsi la bi hayat ubangiji mai girma daukaka rayuwa ne ga kansa ba da wata rayuwa ba wa innahu qadirun li nafsihi wa alimun li nafsihi la bi ma'anan kama zahaba ilayhi al-mushabbiha min ashabi sifat ubangiji mai iko ne ga kansa ba da kudura ba wata aba mai suna kudura masani ne ga kansa ba da wani abu da ake kira ilimi ba daban mai zaman kansa ba da wata ma'ana ba kamar yadda mushabbiha daga ashabu sifat suka tafi akai wanda ash'ariya suka dauki wannan daga hannunsu suka ara suka yafa suka kuma imani da shi a wani littafi a yankunan mu da ake cewa hayatul islam yana kawo cewa law kushifa annal hijabu la ra'aynaha abin mamaki da za a yayi mana hijabi da mun ga wannan sifa din sai zama kamar Ali ne da muka ce mai kwazo mai hankali mai ilimi sai muka ga Ali ga wani abu sunan shi kwazo ga wani abu sunan shi ilimi ga wani abu sunan shi hankali ta yadda alibai zai zama mai ilimi ba sai da wancan ilimin abin mamaki ba zai zama mai kwazo ba sai da wancan kwazon kuma kwazon daban alin daban kuma da kwazon da alin dukkaninsu azaliyai ne ba su da farko wannan wani irin abu ne kenan sai ya haifar da kadimai guda takwas don ne zamu tabbatar da cewa gaskiyar magana shine mai shine kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala madaukaki ba shi da sifofi na dadi da wannan ma'ana sifofi na dadi mustahili ne su kasance ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore ya kasance na da wasu kadimai bayan sa da ya kasance na da wannan sifofi na dadi da ya bukace su da ya bukaci ilimi domin sanin abu ya bukaci kudura domin samun iko akan yinsu ya bukaci irada domin ya nufi akan su da sun kasance shine yake zamantowa su ne suke qayyum nasa da sai zama zatin Ubangiji qa'imun bis sifat sai su zamanto su ne suke taqayyimin sa su ne suke bashi samuwa wannan yana bashi ilimi wannan yana bashi kudura wannan yana bashi iko wannan yana bashi nafi wannan yana bashi ji wannan yana bashi gani wannan yana bashi magana sai zamanto kenan Ubangiji yana kasa da su kamar yanda muka yi nuni Ubangiji hashahu ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Ubangiji ya barranta da ya kasance da wannan rauni da sai irin wannan sifofi sun zo sun bashi sannan zai zama ya samu sai zama shi bashi da komai sai zama na kasu ne shi tsantsa bukata ce shi tsantsa kenan sai zama ɗaya daga cikin bayi ɗaya daga cikin halittunsa wanda yake bukata suke bukata a sha'ira da suka fahimci hatsarin abin sai suka ce to ai wa'annan sifofin azaliyai ne Ubangiji ma azali ne ko da kun ce azaliyai ne Ubangiji ma azali ne wannan sifofin ba sa ɗauki bukata yana nan dai mabukaci kuma yana bukatar su tun azal kuma har abada zai gushe yana bukatar su kamar mu ne da tun azal Ubangiji ya sanna mu a cikin ilimin sa saboda haka Ubangiji yana da ilimin da mu tun azal kafin yayi mu tun azal babu farko ya san da cewa zai yi mu kuma bayan yayi mu har abada muna bukatar sa zai kayyumiya da mu me bambancin wannan da sifofi da shi da zaman tutun azal su suke tafi da shi Ubangiji ya barranta daga wannan tunani barranta mai girma insha Allah zamu tsaya anan zuwa anjima zamu ci gaba darasi na gaba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh